This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu assalamu alaikum, barkamu da asuba. Hawwa Sharif ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Talata 28 ga watan Mayu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Mahmud da kanin labarai.
To Hawwa, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kwatanta harin da ya kashe Falastina 45 ya kuma raunata wasu 200 a wani sansanin yan gudun hijira a Rafah a matsayin kuskure mai cike da abin alhini. Yayin bikin tunawa da dakarun Amurka da suka mutu a fagen daga, shugaba Joe Biden ya sha alwashin ganin an ɗabbaka aƙidar da dakarun suka rayu a kai ta tabbatar da haɗin kan ƙasa. Shugaban riƙon ƙwarya a Iran, Muhammad Mukbir, ya gabatar da jawabinsa na farko a gaban sabuwar majalisar dokokin ƙasar.
Kanun labaran kenan. A cikin shirin na yanzu za ku ji mu da cigaban tattaunawa ta musamman da muke da ministan tsaron Najeriya Alhaji Badaru Abubakar kan al'amura da suka shafi tsaron kasar, ciki kuwa har da batun yan kungiyar sintirin sa kai ko vigilante.
To kamar na Borno State, wannan an saba da su.
Muna kuma tafi da rahoto na musamman kan batun shirin tallafin man fetur a Najeriya ya kusan shekara guda.
Gaskiya bakin da yau lokacin da aka cire wannan subsidies na man fetur, gaskiya mu kananan yan kasuwa muna cikin jin jiki.
Kamar kuma ta safiyar Talata, yamma muna tafi da shirin tsaka mai wuya tare da Aliyu Mustafa Sokoto, inda a yau ma shirin zai dora ne da irin wanyar da ake ci gaba da toyawa a fagen siyasar Niger. Da haka sai a biyo mu domin jin cikakken shirin, amma duk sai an gyara zama an saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kwatanta harin da ya kashe Falastina 45 ya kuma raunata wasu 200 a wani sansanin yan gudun hijira a Rafah a matsayin kuskure mai cike da abin alhini. Netanyahu a ranar Litinin ya faɗa wa majalisar dokokin ƙasar cewa duk da ƙoƙarin da suka yi na ganin lamarin bai shafi waɗanda babu ruwansu ba, an tafka kuskure a wannan dare da aka kai harin wanda ya kaikaici mayakan Hamas. Ya ƙara da cewa Isra'ila ta kaddamar da bincike kan yadda aka kai harin wanda har ila yau ya halaka wasu manyan mayakan Hamas biyu.
The strike only added to the surging international criticism Israel has faced.
Wakilin kamfanin dalancin labarai na AP ya ce wannan hari ya ƙara adadin ƙasashen wajen da ke sukar Isra'ila kan yakin da take yi da Hamas. Ma'aikatar harkokin wajen Qatar ta ce harin zai iya dagula yunkurin da ake yi na ganin an cimma matsayin dakatar da buɗe wuta da buƙatar ganin an sako mutanen da ake garkuwa da su a Gaza. Yayin bikin tunawa da dakarun Amurka da suka mutu a fagen daga, shugaba Joe Biden a ranar Litinin ya sha alwashin ganin an ɗabbaka aƙidar da dakarun suka rayu a kai ta tabbatar da haɗin kan ƙasa. A jawabin da ya yi a makabartar sojoji ta ƙasa da ke Arlington, Biden ya ce ya zama wajibi ga kowace al'ummar Amurka ta tabbata cewa sadaukarwar da dakarun suka yi ba ta tafi a banza ba.
To everyone who was lost and loved someone.
Biden ya ce ga duk wanda ya rasa wani masoyinsa ko wani nasa da ya bata da ba a ganshi ba yayin yi wa ƙasa hidima, ku sani cewa na san zafin da ke tattare da hakan. Gabanin a fara bikin, Biden tare da mataimakiyarsa Kamala Harris da sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin sun ajiye furanni a kabarin wani soja da ba a san waye ba. Shugaban riƙon ƙwarya a Iran, Muhammad Mukbir, ya gabatar da jawabi a gaban sabon majalisar dokokin ƙasar. Jawabin na Mukbir shine na farko da ya yi a bayyana jama'a tun bayan hatsarin jirgi da ya halaka shugaba Ibrahim Ra'isi da wasu muƙarrabansa 7. Yayin jawabin nasa, Mukbir ya ce duk da rasuwar Ra'isi wacce ya kwatanta a matsayin abin alhini, babu wani aiki da ƙasar ta Iran ta saka a gaba da ya tsaya koda na tsawon yini ɗaya. Shugaban riƙon ƙwarya ya ce zai ci gaba da ayyukan nemar wa ƙasar ta Iran maslaha ga matsalolinta kamar yadda aka saba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu fara da batun tsaro a Najeriya. A ci gaba da kawo muku hira ta musamman da sashen Hausa na murya Amurka yayin da ministan tsaron Najeriya Muhammadu Badar Abubakar a yau zamu dora inda yake bayani kan inda aka kwana dangane da batun samar da yan sandan jihohi. Amma dai Aliyu Mustafa Sokoton ya fara ne da yi masa tambaya kamar yadda za ku ji.
To akwai jihohi da yawa da suke da kungiyoyi vigilante groups da suke basu makamai, kuma ana ta magana cewa suna taya hukumomin tsaro yaki. Kun gamsu da wannan rawa da irin wannan kungiyoyi suke taka?
To kamar na Borno State,
na'am,
wannan an saba da su, an hada su suna aiki daidai da sojojinmu da sauran jami'an tsaro,
na'am,
sun shiga ciki. To wayannan da aka yi sababbi kwanan nan aka yi su, ana ta kokarin integration din, wato a hadu yanda su ma za su dau tsari kamar na Borno ya zama na commandant da yake commanding task force ya zama a karkashin sa suke, sai commanding da ya ba su shi za su yi.
A ku kuke ba su kayan aiki?
A gwamnoni suke ba su kayan
aiki. Wannan magana ta kawo daga batun gwamnoni da jihohi da yan sandan jihohi. Gwamnati ta yarda da wannan tunani na a bar jihohi su yan sandan kansu?
To ana tattaunawa dai har yanzu. Kasan gwamnatinmu mai ba da dama ce a yi magana. Abun yana majalisa.
Amma ina yake dan akwai alamar gwamnati za ta yarda kashi da
ana tattaunawa abinda jama'a suka yarda majalisa da gwamnati za ta yarda da shi.
Akwai alamun gwamnoni da yawa suna son a yi haka, amma kuma akwai masu tsoron cewa in ka hannun ta ma gwamnati yan sanda zai iya amfani da su kan abokansa na adawa ko ya kuntata wasu da su.
To wannan maganganu ne da suke ciki ake ta tattaunawa yanzu. Ana ta duba yiwuwarsa da rashin yiwuwarsa, ko kwanaki an yi taro a nan da manya-manyan gwamnati da 'yan majalisar tarayya wanda aka tattauna yiwuwar yin wa'annan.
Amma ƙarshen tafiya da Allah kana jin za a yi da wannan abu, ko kuma dai har yaushe za a kai kafin a yanke hukunci?
To ga wanda yake dan siyasa, wanda yake kuma jama'a yake a siyasa, ai ba zan ce ba ko za a yadda ko ba za a yi ba. Duk abin da jama'a suka ce suna so, wato mafi yawanci da yardar Ubangiji shi za a yi.
Ministan tsaron Najeriya kenan Alhaji Badaru Abubakar a tattaunawarsu da shugaban sashen Hausa Aliyu Mustafa Sokoto. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya sake sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Mahmud da cigaban labaran duniya.
Wata kotu ɗaukaka ƙara a Masar ta jaddada hukuncin ɗaurin shekara guda da aka yanke wani ɗan siyasa kuma jigo a ɓangaren 'yan adawa mai suna Ahmad Ali Tantawi, wanda nan take a cikin kotun aka kama shi kamar yadda lauyansa ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AFP. A bara, Tantawi ya yi niyyar karawa da shugaban Masar Abdul Fattah al-Sisi a zaben shugaban ƙasar da aka yi, amma an same shi da laifin keta dokar yaƙin neman zaɓe a watan Fabrairu. Baya ga hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara ɗaya da aka yanke masa, hukuncin har ila yau ya haramtawa Tantawi, wanda a da ɗan majalisar dokoki ne, ya sake tsayawa takarar majalisa har tsawon shekaru biyar, kamar yadda wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Masar ta faɗa. Kocin Aston Villa Unai Emery ya sabunta kwantiraginsa da ƙungiyar wacce ke takale da a gasar Premier League ta Ingila har zuwa shekarar 2029. Emery, wanda ɗan asalin ƙasar Andalus ne, ya karɓi ragamar tafiyar da ƙungiyar ta Aston Villa ne a watan Oktoba shekarar 2022, a lokacin da take gab da fadawa rukunin 'yan dagaji ko kuma relegation. Sai dai a wannan kakar wasa, Emery ya taimakawa ƙungiyar ta ƙare a matsayi na hudu a gasar ta Premier, matakin da ya ba ta damar shiga rukunin ƙungiyoyin da za su je gasar zakarun Turai ta Champions League.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma sai rahoto na musamman kan yadda 'yan Najeriya ciki har da masana a fannin makamashi ke ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta kusan shekara guda bayan da gwamnatin kasar ta cire tallafin mai a wani mataki da ta kira na rage yawan kudaden da take kashewa. Hakanan na faruwa ne yayin da wasu ke cewa matakin ya jefa al'ummar Najeriya ƙasa wadda ta fi kowace ƙasa arzikin mai a nahiyar Afirka cikin halin kuncin rayuwa, kamar yadda za a ji a wannan rahoto na musamman da Halima Abdulra'uf ta aiko mana daga Abuja. Kusan shekara ɗaya tak da ɗaukan wannan matakin janye tallafin man fetur ɗin, ‘yan Najeriya na bayyana cewa suna ci gaba da jin jiki kamar yadda za ku ji daga bakin wasu ‘yan ƙasa, kama daga ma’aikata da ƙananan ‘yan kasuwa.
Sunana Yusha Ibrahim, ina saida kayayyakin furut a cikin Asokuro. Gaskiya bakin da yau lokacin da aka cire wannan subsidies na man fetur, gaskiya mu ƙananan ‘yan kasuwa muna cikin jin jiki tsakani da Allah, saboda abubuwan da za ka je ka saya naira 500 yanzu za ka iya saya su kusan 2000. Yau ɗin nan idan na suwa abu 700 ko 800 nace naira 1000 mutane za su ga na tsawala musu sosai.
Happiness after. To gaskiya abun yanzu yayi yawa ba kaman da ba. Kana aiki ana biyan ka kaman ba biyan ka, saboda duka kudin salari suna tafiya anya. Kudin mota duk yayi yawa, abun ba dadi.
Sunana Draman Omar. To gaskiya tsakani da Allah wannan abu musamman mu dai arewacin Najeriya ba kadan ya taba mu ba, saboda dalilin cire wannan abu komai da komai tsada yake kare, musamman ma ta bangaren ma kasuwancin mu sanadiyya. Wannan cire tallafin man fetur din komai ya tashi.
Daga cire tallafin man fetur a watan Mayun shekarar 2023 ya zuwa yanzu, shin an fara ganin fa'idar wannan mataki a ƙasa? Masani a fannin makamashi Dr. Yakubu Sanawu Dil ya ce,
tun nan lokaci gaskiya rayuwa ta ƙara mutane tsanani, tunda ai yawanci mutane kuɗin da suke samu ba ƙaruwa yayi ba, mafiya yawa ma sai dai abin da ya ragu. Da ana cewa ita gwamnati ba ta da kuɗaɗen da za ta iya biyan tallafin man fetur, dole a cire tallafin man fetur da gwamnati ta sami kudaden da za ta iya yin ayyuka. To gashi yanzu an cire tallafin man fetur din, kuma kudaden sun samu a gwamnati amma kudaden ba su isa ga talakawa ba. So kenan ba wani amfani cirewar, sai ma kunci da ya jefa mutane.
Masanin tattalin arziki a bangaren albarkatun man fetur, Assistant Professor Ahmad Adamu, kuma malami a Jami'ar Nile dake Abuja, ya bayyana cewa
tasirin cire tallafin man fetur da wannan gwamnati ta yi tun shekara ɗaya da ya wuce ya yi sanadiyar kawo hauhawar farashin kayayyaki, wanda yanda alƙalin masu ke nunawa watan da aka cire wannan tallafi a wancan shekaran, hauhawar farashi yana akan alƙalami 22.40 bisa 100, wanda yanzu ana maganan 33.69, wanda an samu ƙarin hauhawar farashi da ya kai fiye da 10 bisa 100. So wannan ya jaza farashi sun ƙara tsada, saboda shi farashin man fetur yana da alaƙa da farashin duk kayayyakin abubuwa. Idan aka cire tallafi, farashin mai yayi tsada, so farashin komi da komi zai ƙara tsada. Idan farashin kuma komi da komi sai ƙara tsada, zai rage ma mutane darajar kuɗaɗen su, ma'ana za su ƙara koma talaka.
Shi ma masani a fannin albarkatun man fetur Alhaji Muhammad Saleh ya ce,
janye tallafi al'amari ne wanda kaman yanda kowa ma ya sani, kaman a ce dan adam ne yau ya karye kuma yau aka gyara shi, sannan a yau ya ji sauki, babu ciwo, babu komai, ya taka kafansa ya tafiya, wannan yana da wahalan sha'ani guda daya. To wannan rabon kayan tallafi dama wannan temporary ne, saboda mutane su samu saukin al'amarin, amma abu mai mahimmanci wanda gwamnati take yi, wanda talaka zai ga canji a ƙasa, shi ne wannan CNG da gwamnati ta kawo shi, amma ana nan ana kan ayyuka dai daki-daki da ake yi, wanda a cikin dan lokaci kadan ina ganin insha Allah su ma idan ana bin shafin su mahukunta, za ku gani irin kokarin da suke akan tabbatar da cewa CNG ya shigo, kuma sun fara ta gefe mai mahimmanci, suna so su tabbatar da cewa manyan motoci masu dakon kayan abinci da kayan masarufi na kullun su za a fara bawa mahimmanci, saboda a samu sauƙin kayan abinci da kuma kayan masarufi na yau da kullun.
Duk da cewa gwamnatin Najeriya ta shajar da cewa ta cire tallafin man fetur gaba daya, kuma babu gudu baja da baya akan matakin, wasu manazarta na ganin cewa ya zuwa yanzu ana biyan tallafin ta bayan fage, kasancewar bambancin farashi da gidajen man kamfanin NNPCL akan kowace lita ana sayarwa 617, kuma saura gidajen mai suna sayar da nasu daga 690 sama. Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaida Halima Abdulrauf. Masu sauraro, kada dai a shagala, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar muta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a disa da aka yi ra'ayi, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, ga wannan saƙon.
Masu sauraro albishirinku, damar da kuka dade kuna jira ta samu.
Haka ne Maryam, babban albishir ga masu son kiran waya su bada gudunmuwa kai tsaye a shirye-shiryenmu.
Daga ranar Litinin 27 ga wannan watan na Mayu, za mu sake maido da filin kiran waya don ba ku damar bayyana ra'ayi da kuma neman bayanai kai tsaye daga ƙwararru da za su rinka shiga shirin.
A tare shirye-shiryenmu na gari a ranakun Litinin zuwa Juma'a, domin samun damar bada gudunmuwa ga shirin.
Lambar da za a kira ita ce 202-980-6850.
Bari na sake maimaita lambar da za a kira 202-980-6850. Kada a manta a fara matsa alamar tarawa wato plus da ɗaya kafin sa waɗannan lambobi.
Banda haka kuma, za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki akan ayyukan gwamnatin shugaban Najeriya Bola Tinubu da ke cika shekara guda akan karagan mulki. Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
To magana masu tsaro sai a tara, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Mu babu zancen makomashin iya sai radda mun kaga mai girma shugaban kasa Alhaji Bazoum Muhammad baya bisa kan hannuwan wannan ƴan kidnappers annan zamu zancen jam'iyya.
Mun san abinda kuke niyya, abinda kuke bukata. A kama Isu Mahmudu a kashe gidan Kasu. Ai Isu Mahmudu ba shi ake ma juyin mulki ba. Mahmud Bazoum akai ma juyin mulki da jam'iyya. Wannan zance idan lokaci yayi ina tabbatar maka da cewa jam'iyyar Pendasara za ta maganin shi. Kowane ne, ko mi an matsayin ka a jam'iyya. Kazan zaka tozartar da jam'iyya za mu maganin ka. Ko kai wane ne?
Za ku huce takeici kenan akan waɗanda ke zargin Isu ne?
Ko Mahmud Bazoum ne?
Yau Isu Muhammadu bai da wani matsayi cikin jam'iyyar Pendas Tarayya, baya da wani matsayi asumana, ba karmanin matsayi wanda zaka iya cewa zaka yi wani barazana zaka kore shi ko zaka saka shi.
To jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Yau ne da iko Allah muke kawo muku kashin ƙarshe na muhawara da wakilinmu na Birni Yamai Sulaiman mun bar mai shirya mana. Dangane da zargin da ɗaya daga cikin ƴaƴan hambararren shugaban jamhuriyar Nijar ɗin Muhammad Bazoum ta yi kwanan baya na cewa tsohon shugaban Nijar ɗin Isu Muhammad yana da hannu a juyin mulkin da aka yi wa shi Bazoum ɗin. To a wannan kashi na ƙarshe yau za mu ji me yasa shi Muhammad Isu ɗin ke ci gaba da yin shiru game da wannan zargi da ake mashi nan. Sannan kuma wannan cece kuce ɗin da ya ɓarke tsakanin ƴan jam'iyyar PNDS Tarayya musamman da yake da Bazoum ɗin da Isu da ƴaƴan jam'iyyar ne ya zai shafi makomar ita jam'iyya ɗin. Ba tare da ɓata lokaci ba, bari in sake hannun taku ga shi Sule da kuma bakin nasa.
Isu har yanzu bai taɓa hutawa ya ƙaryatar da zarge-zargen da ake masa cewa a shi fa duk abin da ake faɗi a kansa ƙarya ne, bai taɓa hutawa da kansa ya yi magana haka aji.
Yowa zai ƙaryata su a sahanin ko Anji, ko ko Umar Musa, ko tako bakwai. Waɗannan mutane muna san radda Allah hido Bazoum ya zan gashi-gashiga Isu Muhammadu ya zo ya yi zargin Isu Muhammadu ya ce Isu Muhammadu sa aimji mulki. Ni ba, ni mamba na biro politiki na jam'iyyar PNDS Tarayya tun 1997. Na yi jeren sakretariya a Lajenas da biro politiki da PNDS Tarayya. Saboda haka, na san Isu na san Muhammadu Bazoum. Ni na zamna a peji na taɓa kwana 15 liƙe cikin wata selul ƙarama wadda ba wadda aka gani ba saboda jam'iyyar PNDS Tarayya. Saboda haka ni na san Tarayya, na san Isu Muhammadu, na san Muhammadu Bazoum, na san duk wani mahaluki da yake rasu sabon na jam'iyyar PNDS Tarayya. Saboda haka wannan zance idan lokaci yayi ina tabbatar maka da cewa jam'iyyar PNDS Tarayya za ta maganin shi. Kowane ne, ko mi an matsayin ka a jam'iyya. Kazan zaka tozartar da jam'iyya za mu maganin ka. Ko kai wane ne?
Za ku huce takeici kenan akan waɗanda ke zargin Isu ne?
Ko Muhammad Bazoum ne? Ni mamba na biro politiki na jam'iyyar PNDS Tarayya tun 1997. Na yi jeren sakretariya a Lajenas da biro politiki da PNDS Tarayya. Saboda haka, na san Isu na san Muhammad Bazoum. Ni na zamna a peji na taɓa kwana 15 liƙe cikin wata selul ƙarama wadda ba wadda aka gani ba saboda jam'iyyar PNDS Tarayya. Saboda haka ni na san Tarayya, na san Isu Muhammadu, na san Muhammadu Bazoum, na san duk wani mahaluki da yake rasu sabon na jam'iyyar PNDS Tarayya. Saboda haka wannan zance idan lokaci yayi ina tabbatar maka da cewa jam'iyyar PNDS Tarayya za ta maganin shi. kowane ne, komi an matsayinka a jam'iyya. Kazan zaka tozartar da jam'iyya za mu maganin ka, ko kai wane ne?
Za ku huce takaici kenan akan waɗanda ke zargin isu ne?
Ko Muhammad Bazoum ne? In jam'iyya ta tabbatar da abinda ake faɗi, abinda ake ma jam'iyya yau, ana neman a raba jam'iyya da zage-zage da a waje. To Allah ya kai mana rai, na gaya maka.
Wannan cece kuce da ke wakana a tsakanin waɗanda a halin yanzu ake ganin kamar magoya bayan shugaba Muhammad Bazoum ne da waɗanda ake ganin kamar magoya bayan shugaba Isu Muhammad ne, abu ne da ka iya shafar makomar jam'iyyar PNDS tarayya kanta. Shin ba ganin lokaci yayi da ya kamata a ce duka waɗannan ɓangarori kun fara tunanin yadda za ku yi a samu mafitar kace nace a tsakaninku?
Yawa kayan nake baka amsa wannan, ina so in tunatar miki cewa Dazu yayi zancen cewa da ai Bazoum yana kallo ya bar JP suna gadin. In kana tunin JP kin shekara guda sun kai tare da Alhaji Isu Muhammad, daga baya da ƙorehe-ƙorehe na abokan hamayya, kuma ƴan ƙasa ne haƙƙin su ne daidai ne su faɗe shi, da sun ka faɗi cewa da bai kamata JP tana gadin wannan ba, an ka ce su hidda kayan JP. Kuma ji baka gani yanzu JP wajen yadda 80 ka gadin shi Alhaji Isu Muhammad, shi ɗan tsohon shugaban kasa, di baka gani lokacin Bazoum JP mutum nawa ne ka gadi ne? Kai, mu abinda muke so mutane su gane, dan uwana, ƴan kasa su gane inda an kasa ma gaba, ƴan kasa su gane ɗan duma da kabewa, kowa su gane wane ne a kowa, kuma kowa me yayi. Amma bisa zancen da kai na makomar jam'iyya, mu ba mu zancen makomar jam'iyya sai radda mun kaga mai girma shugaban kasa Alhaji Bazoum Muhammad baya bisa kan hannuwan wannan ƴan kidnappers, annan za mu zancen jam'iyya, saboda jam'iyya na da ita ce ta kai Alhaji Bazoum Muhammad a matsayin shugaban kasa. Kenan zancen ai zancen jam'iyya yana ga hannuwan sozawa, bai ma taso ba, igare da ya fito ran nan za mu zancen jam'iyya. Kuma barazana da suke zance wadda wai in lokaci yayi za su gwada mutane, abin da nake so in tabbatar maka shi, jam'iyya kana aika kirkiro jam'iyya, in dai demokradiyya ce ake nan gai, jam'iyya in kai ta ai mutane ba sayan su kai ba, ra'ayi ne sai sa sun kashe can wajenka. Kuma in kana aika ma kaira jam'iyya daga ba kai kanka a hidda ka daga jam'iyya, in ka zamanto ba ka tiya da tsari na jam'iyya wanda kai ma ka saka. Yau Isu Muhammad bai da wani matsayi cikin jam'iyyar PNDS tarayya, lalle yana cikin shiga-shiga wanda sun ka kafata, kuma ba ne shi ma kamar kowa, ba ya da wani matsayi asumana, ba ka da wani matsayi wanda za ka iya cewa za ka yi wani barazana, za ka kore shi ko za ka saka shi. Muna jiran sai in lokaci ya kai ƙarshe, amma mu yanzu abin da aka gaba gare mu shi ne mai da tafarkin demokradiyya da hiddo mai girma shugaban ƙasa Alhaji Bazoum Muhammad.
Gashi dai a fili ana iya gane cewar jam'iyyar ta dare gida biyu bayan juyin mulkin nan, ba ganin lokaci yayi da ya kamata a ce an fara tunanin samar da maslaha?
Ina tabbatar maka jam'iyya lahiya lau take, illa akwai waɗanga gurbi kamar yadda na gaya maka, kamar su Sanun, ka lura mutane ne wanda Muhammad Bazoum ya ɗauka ƴan gata, bayan kongare ya ƙare ma ya aiko sunayensu, aka sa su mambobi na bureau executive na jam'iyya, ka lura? Saboda haka kamar yadda na gaya maka, a jam'iyyar PNDS tarayya in ka ɗauki federation takwas ne, federation takwas suna zaune lahiya lau, muna jiran a buɗa activity na jam'iyyoyi, za ka ga yadda saniya ke ba sa kashi. Su Sahanun korari ne a jam'iyyar PNDS tarayya, saboda bari in kare waɗannan mutane irin abin da suka yi ma jam'iyya da walakantar da jam'iyya, ba za mu amince da wannan ba. Saboda haka za mu fara da gare shi, shi tun daga keta za mu iskulike shi a cikin jam'iyya, bai kai sai an zo sama ba.
Ka sani akwai ni kenan a biron keta,
warai kuwa na sani, na gaya maka aida su ba ji da shi muka fara, za mu iskulike ka a keta, kai kowa sani. Saboda haka ita ta jam'iyyar nan ita dai Muhammad Bazoum, ba Muhammad Bazoum ya yi ta ba,
kuma ita ta yi su
jam'iyya su duka har zancen nika kenan, sai mala iya hakuri da jam'iyyar nan ita ta yi Isu Muhammad ta yi Muhammad Bazoum.
Saboda haka jam'iyyar nan mu ba a zancen demokradiyya har yanzu, kama kai ya ce ake yi.
Kai abba ka zancen jam'iyya, ina gaya maka, kai abba ka zancen jam'iyya, baka san inda jam'iyya take ba, ka lura? Amma shugaban jam'iyyar PNDS tarayya na gidan kaso, sannan Isu Muhammad din nan da kuke cewa shi yasa aka juyin mulki, dan shi na gidan kaso. Sannan abinda abu kasa kuma sani, ha ba saurara Sanun, kai ka kare hakuri, dama wanda bai gaskiya haka yake, dama mun san ku,
magana kare,
musa abinda kuke niyya abinda kuke bukata a kama Isu Muhammad aka shi gidan Kaso to ka tabbata
kai kawai haka nan kai
Isu Muhammad ba ya ga mu ai kakku dauki mutane kamar ku ai Isu Muhammad ba shi yake ma juyin mulki ba Muhammad Bazoum akai ma juyin mulki da jam'iyya yayi zancen wata kungiya ta society civil da take nan tana kahuwa a cikin kasa mun san da irin kudaden da suke ba ƴan jam'iyyu na adawa dan su ci mutuncin jam'iyya da Isu Muhammad.
To a gaishe ku malamai, to wannan muka kawo ƙarshen wannan muhawara duka da Sule ya shirya tsakanin Asmanu Muhammadu da kuma Sanin Muhammadu wanda suke goyon bangarori daban-daban na wannan kusoshi na jam'iyyar PNDS tarayya wato tsofaffin shugabannin Niger din Muhammad Bazoum da kuma Isu Muhammadu. A madadin shi Sule da baƙin nasu ne Ali Mustapha Sakutu muke godewa baƙin ko muke muku bankwana daga Washington. Ku huta lafiya.
Madalla masu sauraron mu kafin mu je ga gabata ƙarshe a shirin ga wannan sakon.
Noma mushen arziki, noma sallade na cigaba.
Mutanen da ke cikin birni masu arziki suna son saka jari a ta gona a yayi, to ba za su iya ba saboda kowa na tsoron ya ta gona a zuwa kame shi a ce sai ya ba da abin da bai da shi ko kuma a halbe shi.
Sauraron shirin noma tushen arziki da ke zuwa muku a duk ranar Talata a misalin karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamar da kuma Chadi, karfe 3 agogon GMT da Ghana. Za ku kuma iya sauraron shirin a birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Bayan nan kuma za ku iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com karkashin shirye-shirye don sake sauraron shirin noma tare da ni Muhammad Hafiz Baballe.
Kuma da lama sauraro yan anan muka zo ga gaba ta ƙarshe wato labarai a takaice.
Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kwatanta harin da ya kashe Falasɗina 45 ya kuma raunata wasu 200 a wani sansanin 'yan gudun hijira a Rafa a matsayin kuskure mai cike da abin alhini. Netanyahu a ranar Litinin ya faɗa wa Majalisar Dokokin Ƙasar cewa duk da ƙoƙarin da suka yi na ganin lamarin bai shafi waɗanda babu ruwansu ba, an tafka kuskure a wannan hari da aka kai da daddare. Ya ƙara da cewa Isra'ila ta ƙaddamar da bincike kan yadda aka kai harin wanda har ila yau ya halaka wasu manyan mayakan Hamas biyu. Yayin bikin tunawa da dakarun Amurka da suka mutu a fagen daga, shugaba Joe Biden a ranar Litinin ya sha alwashin ganin an ɗabbaka aƙidar da dakarun suka rayu a kai ta tabbatar da haɗin kan ƙasa. A jawabin da ya yi a makabartar sojoji ta ƙasa da ke Arlington, Biden ya ce ya zama wajibi ga kowace al'ummar Amurka ta tabbata cewa sadaukarwar da dakarun suka yi ba ta tafi a banza ba. Gabanin a fara bikin, Biden tare da mataimakinsa Kamala Harris da sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin sun aje furanni a kabarin wani soja da ba a san waye ba. Shugaban riƙon ƙwarya a Iran Mohammad Mukbir ya gabatar da jawabi a gaban sabon majalisar dokokin ƙasar. Jawabin na Mukbir shine na farko da ya yi a bainar jama'a tun bayan hatsarin jirgin da ya halaka shugaba Ibrahim Raisi da wasu makarabansa su 7. Yayin jawabin nasa, Mukbir ya ce duk da rasuwar Raisi wacce ya kwatanta a matsayin abin alhini, babu wani aiki da ƙasar ta Iran ta saka a gaba da ya tsaya koda na tsawon yini ɗaya. Shugaban riƙon ƙwarya ya ce zai ci gaba da ayyukan nemarwa ƙasar ta Iran maslaha ga matsalolinta kamar yadda aka saba. Wata kotun ɗaukar ƙara a Masar ta jaddada hukuncin ɗaurin shekara guda da aka yanke wani ɗan siyasa kuma jigo a ɓangaren 'yan adawa mai suna Ahmad Al-Tantawi, wanda nan take a cikin kotun aka kama shi kamar yadda lauyansa ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AFP.
Tomas Saro baki ɗaya kuma nan ne za mu naɗe tabarmar shirin namu na wannan lokacin. A madadin Mahmud Lalo da ya taya na gabatar da shirin, da Dadi Bilawe da ya ba da umarni da injiniyarmu ta yanzu, Hawwa Sharif, muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC, sai an ji mun ku.